Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce batun hana yaduwar fadan Isra'ila da Hamas shine ya zamanto babban jigo a tattaunawar da suka yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da majalisar da kasar ta kafa a Tel Aviv don kula da sha'anin yaki. Bayan tattaunawar, Blinken ya fada mana ma labarai matakan da ya zama dole a dauka domin ganin an kaucewa akwai irin harin da mayakan Hamas ka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A kuma tabbatar da kyautatuwar makomar al'ummomin Isra'ila da Falastinu. Kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta yi garkuwa da Yahudawa 230 ta kuma halaka 1,400 a harin da ta kai. Blinken ya kuma nanata goyon bayan Amurka ga Isra'ila na ɗaukan matakan kare kanta, amma kuma ya ja hankalin hukumomin ƙasar da kare fararen hula a yankin na Gaza.
We need to more to protect Palestinian civilians.
Blinken kene ke cewa akwai bukatar a kare rayukan Falastina fararen hula. Mun bayyana cewa yayin da Isra'ila take kare kanta a yakin da take yi na kawar da mayakan Hamas, yadda take gudanar da wannan mataki na da muhimmanci. Daruruwan dubban Falastinawa ne suka rasa gidajensu sanadiyar har-haren saman da Isra'ila take kaiwa kan Hamas a martanin harin da ta kaiwa Isra'ilan. Ma'aikatan lafiya a yankin Gaza da Hamas ke iko da shi ta faɗa a ranar Alhamis cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura 9,000. Shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah ya ce zaratan mayakansa na fafatawa da Isra'ila a kan iyakar Lebanon da Isra'ila a wani mataki da ba a taɓa gani ba, yana mai barazanar yiwuwar kazancewar faɗan yayin da rikicin Isra'ila da Hamas yake cika makonni huɗu da ɓarkewa. Nasrallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar Juma'a, wanda shi ne karo na farko da ya yi magana tun bayan ɓarkewar rikicin Isra'ila da Hamas. Sanadiyar mummunan harin da Hamas ɗin ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai jawabin nasa bai kai ga bayyana cewa ko mayakan nasa za su shiga faɗan gadan-gadan ba. Amma ya ce Hezbollah, wacce kawace ga mayakan Hamas da ke mulkar yankin Gaza, ba ta tsoron gargaɗin da Amurka ta yi cewa kada kowa ya shiga faɗan. Yana mai cewa mayakansa a shirye suke su duba kowane zaɓi da ke gabansu, kuma su yi amfani da shi a duk lokacin da suke so. Wasu mahara dauke da muggan makamai sun kaiwa ayarin motocin dakarun kasar Pakistan harin kwantan bauna, inda suka kashe sojoji 14 a kudu maso yammacin lardin Balochistan a ranar Juma'a. Wannan hari na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da kasar ta Pakistan ta gani cikin 'yan shekarun nan a gundumar Gwadar da China take kula da wata tashar jiragen ruwa a tekun Arabiya. Rundunar dakarun Pakistan ta tabbatar da aukuwar wannan lamari, tana mai cewa za ta bankaɗo waɗanda ke da hannu a harin da kwantan ɓauna. Rundunar ta kuma ce an kai mata harin ne yayin da ayarinta ke tafiya a tsakanin garuruwan Fasni da Urmara. Prime Minister riƙon ƙwaryar Pakistan Anwarul Haq Al-Kakar ya yi Allah wadai da harin, wanda ya kwatanta a matsayin ta'addanci tare da jajantawa iyalan sojoji 14 da aka kashe. Babu dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari, amma ana zargin mayakan kabilar Baloch waɗanda aka san su da kai ire-iren waɗannan hare-hare a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron ƙasar Canada Bill Blair ya caccaki China bayan da wani jirgin yakin China ya kusanci wani jirgin saman Canada da ke sintiri a yankin tekun Pacific. Yana mai cewa wannan shine karo na biyu da China take yin hakan cikin makonni biyu. Yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a, Blair ya ce a ranar 29 ga watan Oktoba sau biyu jirgin yakin China ya kusanci wani jirgin Canada mai saukar ungulu a kusa da tsibirin da ake kira Paracel a yankin tekun kudancin China.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya, na kuma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin na
ku. Lafiya lau, na ga bakon da muka raka makon da ya shige ya dawo.
Eh, bai wuce ba.
To, baba yau kamar yadda muka saba, za mu bude wannan babi da gaishe-gaishe. Yau ana auren raki a Ghana, a Niger, a
Nigeria ba.
Yan wato aka ce komai kirkin ka kamar yadda muke faɗa, sabili da haka bari mu dan takaita. Ni bari yi guda biyu, ban san ko guda nawa zaka gayyato ba.
Ai malam ga su da hannu.
To ni bari yi biyu in hakura.
Ba za mu yi duka ba, kuma ba za mu bar duka ba.
Ba za a bar duka ba. Haka ne, to bari mu fara da wannan sako gaisuwa da fata alheri da kuma taya murna ga iyalan Mr. Mrs. Joshua Danbawa da kuma na Mr. Mrs. Iliya Sallau Sabo Entama, wadanda za a daura auren ƴaƴansu Bashir Joshua da kuma Salamatu Iliya. Za a auren ne bisa ga wannan kati ranar 9 ga watan Disamba, mai zurfin ido kamar yadda yawa a majami'ar First Equa da ke kantin daji Gusau Zamfara da karfe 9 na safe. Sai kuma naga an sa walima za a yi a harabar majami'ar Gusau, kuma aka zo aka ce a gidan dan bawa tsiga LGA jihar, wannan kuma a jihar Katsina ne. To dai waɗanda suka wannan abu ya shafa
sun san abin da ake
fitin tubo masu yi, za su yi muku karin bayani.
Haka, to ni kuma bari in faro da wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan limamin limaman Ghana Dr. Sheikh Usman Nusha Rubutu da na Alhaji Abdullahi mai littafi a Kumasi, na daurin aure ƴaƴansu Abdullah Armiya Ushaib da amaryarsa Fatiya Dauda Abdullahi, wanda za a daura gobe Lahadi kenan a unguwar Tetegu Akra da misalin karfe 11 na safe. Sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan Alhaji Muhammad Mansur Ramadan da na Alhaji Ismail Muhammad da mana Dr. Aminu Ibrahim, na aure ƴaƴansu Ahmad Muhammad Mansur da amaryarsa Firdaus Aminu Ibrahim, da kuma Zubar Ismail Muhammad shi ma da amaryarsa Maryam Muhammad Mansur, wanda za a daura auren yau Asabar kenan da karfe 11 na safe a tudun Yola Gate 7 Darul Hadith Mosque. To Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Wannan shi Alhaji Mansur ya aurar
yawa, aka auro ya kuma auro
yawa
shi, aka auro
yawa kawo mu dai, to plus 1 minus 1
kenan. Ba duro, an yi duro kenan,
an yi duro kenan.
Masha Allah, Allah ya bada zaman lafiya.
Amin summa amin. Har yau kuma za mu mika sakon taya murna ga iyalan ma'ajin Kano Abdullah na auren ƴarsu Rayyanatu Mahmud Abdullah da angunta Faruk Inuwa Aliyu, wanda shi ba za a daura a yau Asabar din nan kenan da misalin karfe 11 na safe a babban masallacin Jami'ar Bayero a Kano. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba.
Amin summa amin. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Shehu Musa da kuma Samson Achimugu da dukkan ma'aikatan sashen dialysis na asibitin koyarwa na Bauchi, domin rasuwar Phoebe Samson wanda ta rasu a wannan makon. Allah ya sa ta huta, Allah kuma ya kyauta ta namu ƙarshen.
Amin. To sai kuma ta'aziyya da zamu mika ga iyalan gidan Imam Zahiruddin na Kano, game da rasuwar babban yayansu Malam Bello Ahmed Yakasai, malami kuma tsohon shugaban kwalejin Rumfa a Kano, wanda ya rasu yana da shekaru 95. To Allah ya ji kanshi da rahama, ya kyautata makomansa. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Nasir Zaruddin, tsohon shugaban kungiyar ƴan jarida na Najeriya.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce, rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta tube ta. Wayo ni kan lamarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna. Ta dau su man baba mahaifina ban manta ban manta. Usman baba da haife ni bara ku jahalinsa, salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da ma hira da mu ƴaƴansa yake yinta da mu yake yinta. Amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna.
To baba, a jerin a bangaren sada zumunci kuma bari mu faro daga jamhuriyar Nijar, inda za mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce daga Isiyaka Mai Tambo Angon Bilki baban Latifa na gidan rediyo da LOL FM. Tsibirin Dogon Dutse, kasan haka ake cewa. Tsibirin Dogon Dutse a Nijar, wanda yake mika gaisuwarsa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da mai girma magajin garin Girgir da Haya Bawa Radio Dalol da Dauda Yunga Tsibiri da Bizo Uga da Sarkin Ruwafi Sambo Tsibiri da Haya Dano a Azare da Zakin Soyayya da Adabi Mai Kwamfuta Mai Yama da Isu Dila Faki, sai Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madatai da Magaram da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da kuma masu gabatar da wannan shirin. To muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya.
To lafiya kalo. Ni kuma zan faro ne yau daga Bebeji a jihar Kano. Da farko ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Tijjani Hassan Kuki, hakimin Bebeji, da kuma Alhaji Adamu Sarki Umar, wato sarkin Fuladin Bebeji kenan, sai kuma Awwalu Abdullahi sarkin Damau Bebeji, da Alhaji Usman Umar sarkin Gwarmai Bebeji, da kuma Alhaji Jinjiri Bebeji da matarsa Hajiya Manubiya, da kuma dan kaka Bebeji jagoran kwankwasiya na karamin hukumar Bebeji, da kuma Hajiya Azumi na Madi Bebeji da iyalan marigayi Alhaji Isiya Bebeji, da kuma iyalan marigayi shugaban karamar hukumar Bebeji Dr. Ali na Madi, da iyalan marigayi shugaban karamar hukumar Bebeji Sani Katiranka, da Alhaji Mudan Umar shugaban karamar hukumar Bebeji na da, da Alhaji Dahiru Mai Agogo Bebeji, da Alhaji Sani Babamma, da dukkan iyalan gidan makaranta Bebeji, sai kuma Alhaji Relwano unguwar Alasawa Bebeji, da kuma iyalan gidan marigayi Liman a kofar Kudu Bebeji, da ma duk iyalan gidan Alhaji Abubakar Mai Foto Bebeji a birnin Kumasi, musamman Alhassan Bebeji. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Sarkin Musulmi na North America Alhaji Yahuza Abubakar, tare da wazirin sa da dukkan fadawansa. To sai kuma gaisuwa ta musamman da zamu mika ma ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar da iyalansa baki daya, da fatan sun tashi lafiya.
To madalla na goma kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, bari mu dire da waɗannan sakonnin. Gaisuwar fata alheri ta sada zumunci ga Zulaiha Kibiya, na samu sakonki na gode. Sai kuma Ayuba Shama Inji da Iliya Sallause, Naomi Legman da Musa Mozi, sai Jacob Mai Gida da Zakaria Milaham da Emmanuel Ogibe, sai Justine Kiyo wa mataimakiyar gwamnan jihar Plateau, da Aisha Mustapha Ahmed, sai James Ishe Ishama da Alkali Nkwa Denji sai Desmond Shalom da Yahaya Musa, sai Rodger Gucci da Basti Daniel. Gaisuwar fata alheri ta abari ya huce zuwa ga Ben C. Datri da Prince Ahim da Alkasin Yunusa, sai Paul Mele da Zubairu Nafi'u. Gaisuwa abari ya huce zuwa ga Baba Josiah Sunday da Roda, sai kuma Bishop Julius da Mohammed da fatar sun tashi lafiya. Baba, kamar yadda muka faɗa, bakon da muka raka ya dawo ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da bakonmu na mako.
Ka taɓa fuskantar wani ƙalubale a cikin wannan sana'a taka ta kiɗan gurumi na gargajiya? To, duk al'amarin da mutum yake yi ba za a rasa ƙalubale a ciki ba. Me ƙalubale ɗin ba zai wuce abokan yi ba? Wanda za ka ga kamar mutum wannan shi ma ɗan uwanka ne, abokin sana'anka ne, Bahaushe ne ɗan uwanka, mukin ka zo kaman bakunci ka zo ka same shi yana wannan hidimat, mukin ya kalle ka a matsayin dan uwan shi Bahaushe ko kuma dan uwa abokin sana'a, sai ka iske babu wannan. Idan ma zama ya hada ku da shi ma sai ka iske, ana samun wasu ƴan matsaloli wanda har akan zuwa dan shiga hakin juna. To kaga misali yanzu wannan tambayin da kai min sai tuna min da wani zama da nayi a Bidda.
Bidda nan jahar Niger ke,
a jahar Niger. So a dalilin wani abokina na Shimer Gafara, Allah ya shi abin shi, sai mahaifinshi matsamin da sai nazo na zauna a Bidda akan shi, ya ji waka na shi kuma makadi ne a wani lokaci, yana bukatan wani zasu tafi abokin sana'a wanda zai waka. To sai Allah kaina a wurin, kuma da Allah kaina a wurin nufawa gaskiya sun karbe ni hannu biyu. To daga baya shi da Allah kaina dalilin shi, sai Allah ya anshe shi. To bayan rasuwa ta fa abubuwa gaba ɗaya sai suka ci kurkuɗi, wanda a dalilin ma wannan lamarin shi yasa na baro Bidda na dawo nan.
Ka dawo nan mina.
Maganan da kake so kai, wato ya ku ya ku masu sana'a irin wannan ta kada kada na gargajiya, kuna jifa junan ku na
haka ne abinda kake so ka ce kenan?
Tabbas wannan abin da ke faruwa ne, saboda abu ne wanda kana ga mutum abokinka ne, dan uwanka ne, makin Allah ya riga hada ku a tsaya a huskanci juna, kowanne da arzikin da Allah ya masa. Amma wasu ba su gane hakan.
Yanzu ka taba zuwa wurin wasa aka hana ka kidin karhi da yaji ka kasai?
To tunda ka tambaye ni wannan, akwai wani rana ba na manta ba.
Na'am.
A Bidda, lokacin da aka nada wannan sabon sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, ya zo wani ziyara ne nasu na sarakuna a gaban sarki. To ba na manta ba, an bani fili in je in yi waka ranka rade. Na fara wakan ba gaba ɗaya, hakan bai yi wa
rudiya kai ko rikita
na magana rudiwa murya rifewa ta yi. To ba sai da murya za a yi waka ba, to an zo an kulle murya na magana waka,
kuma tabbas jehe ka ne akai
a wannan. Ai kuma abu ne bayyananne, tunda abinda mutum yake kai kuma kai abun nan sosai, kowa ya gani bai wuce minti 10 ba an ce ka dawo, ka dawo kai abu ya gagare ka, alhali ga ka lafiya ne,
an ka sauka muryar da ta dawo
a wannan haka yake. Na barin gurin kuma muryar ya sake dawowa, iko na Allah ne da yake. Akwai hudun da suke su manya ne a kala abin suka huskanci yadda abin yake, so ga kamin tallafi na samu wannan membari din
kadan kakara
na dan kakara har na samu aka wuce wannan gurin. So kaga shi ma wannan kalubale ne ba karimi ba.
Yanzu cikin masu irin wannan sana'a ta kuta gurumi, musamman waɗanda suka shahara suka wuce a baya din nan, wane ne kake ganin yana burge ka kuma ka dora salon kidin ka akan nashi?
Magana ta gaskiya gwani na shine Alhaji Usaini Jikan Boka, wanda nakan yi alfahari da waƙoƙin shi sosai, saboda ta dalilin waƙoƙin shi ne duk wasu abubuwa da na samu dangance da waka na same su gaskiya saboda haka ina ji da wannan mutum
amma ka san shi ka taba ganin shi zahiri
ban san shi ba
na'am
tsakani ga Allah ban san shi ba sai dai waƙoƙin shi da nake saurare da yake kuma Allah hada ni da yaron shi to daga nan kuma sai lamarin nashi sai ƙara shiga rayuwata wanda duk inda na shiga inda waka ce ta shi gaskiya ina alfahari da wannan waka
to cikin irin waƙoƙin sa tabo mana wata muna kadan muji irin waƙoƙin
aikin ruwa sai dai jirgi na fara wallahi zai tegu ba la boda wani ba dan sha ebo kaman mai da kamata ya san wani da waya ai dare mai ban tsoro alhaji mun saba na shuru ba gari sallu daliya
madalla kai lalle Husaini jikan bokana ka ne sosai to yanzu kai a magoguri
na'am
wace ce waka bakan dam yaka cikin hakokin ka kai wanda kai naka ne babu wani wanda ya taba yi kuma kai bakan dam yaka ce
gaskiya ne
Gobiri akwai tambayar da nake so in maka ka san ita rayuwa a yau da gobe sai Allah
to da gobe sai Allah
wata irin kyauta ce ka taba samu a wannan harka ta gurmi wanda ba za ka taba mantawa da ita
ba gaskiya ne a rayuwa ta kyautar da ba zan taba mantawa da ita ba ita ce kyautar da sarkin bidiyoyi ne
babban bakon da aka mai sana'ar ku
ni kin san a makon da ya gabata wannan waƙin nan da ya murya Amurka shi za mu nemi ya aiko mana da faifai
aiko aiko mun rangado mun waƙo
yayi kokari kan gaskiya
wato na goma wannan kacicin ne ko kacicin zan ce ko kuma na taba ba da wannan labarin wataran na waɗansu ƴan sanda
to
da skatan irin a gefen hanya din nan ana irin abin da kuke kira roadblock yawa to su ƴan sanda akwai waɗanda suke yi na bincike
na'am
akwai waɗanda suke bincike na ƙashin kansu
haka dan
akwai yawa
bincike na jika aljuhu
yawa akwai kuma wanda suke in su ma suna neman alfarma maimakon su kashe murya su roki alfarma sai su amfani da kaki su saka dole
kwarai kuwa
to shikenan a wannan karan suna akwai mahaukata ne da suke so kai su wani wuri to shikenan dai sai ga mai mota J5 yana wucewa sai suka kira mai motar nan J5 sai suka sa mahaukatan nan a cikin motar shi suka ce waye ta zagayawa da mahaukatan nan a cikin gari har sai karfe 6 na yamma
na'am su dauka je an je da su
wuri an fi zagawa da su kila su aka sa gaji suka rasa yadda za su yi da su
wayo Allah
shikenan direba ya ce to ba yanda zai yi ya ce to aka loda mashi mahaukata a ciki to da ya dauki mahaukatan nan suka shiga gari suna ta yawo sai can ya ji mahaukata suna ta jan mota suna ta bugawa ta baya gab
ya tsaya
wai suna cewa wai ya bude musu mota domin su sha iska to shikenan budewar motar nan ke da wuya dan mahaukatan su sa iska mahaukatan sai suka ce da waya aka hada mu suka ranta ta kare
suka jira
suka watse a cikin direba ya rasa yadda zai yi ya je gindin bishiya ya tsugo gashi karfe biyar da kwata ta yi yana duba
gashi
yawa ya gaba wuni har biyar da kwata sai ba hukata suka ta da wannan sai da ya bude wasu yace da gaske ai su ma mutane ne bari su sha iska shi kuma maimakon ya bude taga
sai ya bude
kila ba ta da taga ko
ya akwai taga mana
da
taga
ai to dani maimakon ya bude taga sai ya bude musu bayan mota sai mahaukata suka arce biyar da kwata ta yi yana can sai wata dabara ta zo masa sai ya je ta ca ya ce a mishi lodin unguwar ta inda unguwar da ya gabata ya je ya ce ya sake mahaukata kuma ya ce kyauta wannan kyauta da irin an tashi cin kasuwar nan
eh haka
yawa irin
zai ga jama
kenan ya je yadda ma mutane suka zo aka bushi lodi ana lodin kamar a ce naira 50 yace 20 kowa ya shiga mota 20
kin ga yare zai daga asara kenan
aka shiga mota ci sai shikenan sai kafa ce kobo mutane sun cika mota har ana rigima wanda ya ce wai na zai shiga wanda ya shiga ina zai shiga direba kuma ya ja mota tana ta mushi fata alheri suka shiga shikenan da suka shiga suka kai to dama unguwa da wannan yan sandan suke nan ne unguwan da yace ci za shi
ya tafa
to shikenan da yaje ya isa yan sanda suna nan suna jiran a kawo musu mahaukata tunda yana zuwa tunda yana sauke su su dai kawai yana sauke su suna sauka suna kirga suna kirga yawan mutanen da suke sauka ba tare da akari da waɗannan mutanen da suka shiga motar nan yaya suke lokacin da suka shiga waɗannan irin sutura suka saka lokacin da suka shiga yana sauke mutane a cikin mota
ya saka
su kuma su ji da su da yan sanda yadda za su kare to in kai da cikin wayannan fasinjojin da aka kire ku a wurin a matsayin mahaukata ya za ka yi da kai da yan sanda
ya addu'a kan
a haukata ka na dan dole
don irin wa duk da zaran ka fara rigima kana tabbatar da haukaki
yawa kuma shi mahaukaci dama bai yadda cewa
shi mahaukaci
ba yawa
to kaga shi a duk
abinda kai a matsayin hauka yake a wurin yan sanda a wurin ba a matsayin mahauka
wallahi gaskiya ne sai yi ka kwantar da hankali addu'a tafin da kai
na gaba na gaba da majun da daga mana hannun sabibi da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin
baba yakku makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri
magigarade Allah haje aminu ladan
shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.